Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Maryam Dauda ga labaran duniya. Tsohon shugaban ƙasar Isra'ila ya rasu yau Laraba, yana da shekaru 93 da haihuwa. An kai har-haren jirgin sama akan manyan asibitoci guda biyu da ke gabashin birnin Aleppo a safiyar yau. A nan Amurka kuma, ‘yan takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton da Donald Trump sun koma bakin yakin neman zaɓe.
To, kanin labarai kuka ji kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya yau Laraba, 28 ga watan Satumban shekara ta 2016. Rana ce ta yaƙi da cutar zangai. Za mu dubi matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka a wannan rana. Sannan kuma a yau ne ake zaben gwamna a jihar Edo, Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos kuma ta ce daga yanzu ya zama wajibi a koyar da harshen Yarbanci a makarantun ƙasa. Za ku ji dalili. Sannan kuma ‘yan Boko Haram sun kai hari jihar Adamawa. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Laraba, za mu gabatar da himma.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsohon shugaban ƙasar Isra'ila kuma tsohon Prime Minister Shimon Peres, wanda tun kafa ƙasar yake yi mata aiki, ya rasu yana da shekaru 93 da haihuwa. Peres ya gamu da shanyewar ɓarin jiki mai tsanani makonni biyu da suka wuce. Ya rasu yau Laraba a asibitin garin Tel Hashoma. Ya riƙe kusan duk wani babban mukami a siyasar Isra'ila, ciki har da zama Prime Minister har sau biyu, zama shugaban ƙasa da ministan tsaro da ma ministan harkokin wajen ƙasar. Shi ne da daddan dan majalisa a tarihin Isra'ila, inda ya riƙe kujera a majalisar ƙasar da ake kira Knesset na tsawon shekaru 48. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa Peres ya sadaukar da rayuwarsa don kare ɗiyaucin banin Isra'ila. Shugaban Amurka Barack Obama shi ma ya ce babu wanda ya yi abin da ya fi na Peres wajen ƙulla ƙawance tsakanin Amurka da Isra'ila. Yana mai bayyana shi a zaman mutumin da a kullum ke sa mutane ƙara sadaukar da kai. An kai har-haren jiragen sama akan manyan asibitoci guda biyu da ke gabashin birnin Aleppo a ƙasar Siriya a safiyar yau Laraba. Ɓannar da har-haren suka yi ta sa an dakatar da aiki a wannan asibitin na ɗan lokaci, abin da ya ƙara kawo tsaiko wajen jinya marasa lafiya a birnin, wanda ya fuskanci har-hare mafiya muni a cikin shekaru 5 da aka yi ana faɗa a ƙasar. Asibitocin M2 da M10 na wani ɓangaren Aleppo da ke hannun 'yan tawayen da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad. A makon da ya gabata ne, dakaran Siriya suka sanar da cewa wani sabon farmaki, wato suka sanar da kai wani sabon farmaki don kwace ikon birnin. Wannan matakin ya biyo bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ta baya-bayan nan a ƙasar da niyyar kai agajin abinci da magunguna a Aleppo da wasu wuraren. Kayayyakin kaɗan aka iya kaiwa, kuma hari ta sama ya shafi wata tawaga da ta je Aleppo ɗin. Adham Salul na ƙungiyar likitoci 'yan asalin Siriya da ke Amurka ya faɗa yau Laraba cewa da gangan ake kai har-haren, kuma likitoci 29 kawai aka bari a gabashin Aleppo don su kula da mutane 350. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da saura makonni 6 kawai suka rage kafin zaben shugaban ƙasa a nan Amurka, masu kwaɗayin hawa kan wannan kujera Hillary Clinton da Donald Trump sun koma bakin yakin neman zabe jiya Talata, inda suka cicciki juna bisa ga irin rawar da suka taka a lokacin muhawararsu ta farko da aka nuna a talabijin. Wasu kwararru masu zaman kansu da yawa sun nuna cewa Clinton ce ta lashe wannan muhawara ta daren Litinin, kuma ta yi ta ƙara ba Trump rata a kuri'un neman ra'ayoyin jama'a da suka nuna cewa tana gabansa da kaɗan a yanzu. A lokacin da take wa magoya bayanta jawabi, Clinton ta ce abokin takararta bai ba da cikakken bayani ba a lokacin muhawararsa. Clinton ta ce, na samu damar faɗin abubuwa kaɗan da zan yi in na samu nasarar zama shugabar ƙasa, kuma kun san ina da wannan ɗabi'ar ta in na ce ku zaɓe ni, to ya kamata in faɗa muku me zan yi muku. Shi kuma Trump a lokacin wani gangami jiya Talata a jihar Florida, bayan muhawarar da ya ce ya yi nasara, ya nuna cewa zai iya yin abin da ya fi haka. Ya ce tsawon minti 90 na nazarce ta sosai, amma kawai dai na kama kaina ne don ba na son in yi wani abin da zan kunyatar da ita. 'Yan takara biyu za su ƙara yin muhawara har sau biyu kafin ranar 8 ga watan Nuwamba. Muhawarar da za a ƙara yi nan gaba ita ce ta ranar 9 ga watan Oktoba in Allah ya kai mu. Hukumomi a wani lardi na gabashin Afghanistan sun ce jirgin samar matuki na Amurka ya kai hari akan wata ƙungiya da ake zaton gungun mayakan ISIS ne, inda akalla mutane 18 suka mutu ciki har da farar hura. Kwamandan rundunar 'yan sandan Muhammad Ali ya faɗa wa muryar Amurka yau Laraba cewa wasu da ba mayakan sa kai ba ne da yawa na cikin waɗanda suka jikkata a harin da aka kai a gunduma a can na lardin Nahargar, wanda ya hada iyaka da Pakistan. Dan sandan ya ce manyan kwamandojin ƙungiyar ta Daesh, wadda aka fi sani da ISIS, guda biyu na cikin waɗanda harin ya shafa. Wani mai magana da yawon rundunar sojan Amurka, Brigadier General Charles Cleveland, ya tabbatar wa muryar Amurka cewa dakaran Amurka lallai sun kai hari ta sama a yankin yau Laraba, amma bai ba da ƙarin bayani ba saboda dalilan tsaro. Masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman Malaysia ya faɗo, wanda ya faɗo a gabashin Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014, an harbo shi ne da makami mai linzami da aka kai ƙasar daga Rasha. Sakamakon binciken da aka fidda yau Laraba ya tabbatar da binciken da hukumar nazarin haɗura ta ƙasar Netherlands ta gudanar can baya, wanda ya nuna cewa jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 an harbo shi ne da makami mai linzami samfarin BUK kira ƙasar Rasha, zargin da Rasha ɗin kuma ta sha musantawa.
Labarin duniya kuka gama ji, Maryam Garba ta karanto. A yau ne ake gudanar da zaben gwamnan jihar Edo. Domin jin wainar da ake toyawa, ga wakilin sashen Hausa nan Lamido Abubakar Sokoto.
A lokacin aikowa da wannan rahoton, da zaben na gwamna a jihar ta Edo na gudana lamai lafiya a duk fadin jihar, na ji ta bakin wasu 'yan jihar da mazauna jihar da suka kada ƙuri'a su, kuma ga abin da suke cewa.
Yes, everywhere here in the polling unit, even up to all the units we have in Adowa, everywhere.
Wannan yana cewa ne sunana Edison Sule, mu dai a rumfan mu ta zabe na gudana yadda ya kamata da sauran mazabu dake makwabtaka da mu, kuma mun yaba wa hukumar zabe ta kasa. Shi kuwa wannan dake da suna John Akari yace,
I am one of the supervisors in Adowa where the election were in progress.
Yana cewa ne ina daya daga cikin masu kula da zabe a wannan mazaba ta Adowa. Zabe na gudana yadda ya kamata, kuma zuwa yanzu ba wasu matsaloli da muke fuskanta.
Sunana Alayi Tijjani, ina mazaba ta unit 21 a bangaren Hausa kenan. An tantance ni har ma nayi zabe da yake tsarin da suka yi yau. An tantance ka kawai sai dai ka je kai zabe ba wani matsala. Zabe yana tafiya lafiya lau, ba wani matsala. Mutane sun bi doka, ba wani hayaniya, ba wani abun nan, sun bi layi, kuma kowa yana yin zabe kamar yadda aka tsara.
Sunana Sahabi Ali Umar Jeffi, ka aiki sun gabata, an kawo ka aiki ko ina da muke bukata. Kuma sun zo an fara zabe da safe ba da rana ba.
Sun tsaro da ya hana a gudanar da zaben a baya, ka ya kaga tsaro?
To gaskiya hukumar tsaro ta ɗauki matakai masu kyau.
Bai ne dai sun nunar cewa jami'an tsaro 25,000 aka jibge domin kula da tsaro a zaben na jihar ta Edo.
Mr. Habila Joshak shine mataimakin babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya,
da aka turo domin kula da tsaro a lokacin zaben.
Abin da ke faruwa yanzu mun gode wa Allah. Polisawa da kuma sauran masu tsaro na jihar Edo tun da safe karfe 6 sun bi bayan wayannan masu zabe shine aine. Kowa na ta murna annan cewa ba su taba ga irin sa ba.
Ya wannan zabe na Edo akwai kamar kalubale da aka nunar na wasu da ake zargi yan bindiga ne za su ta da kayan baya. Kamar wani mataki kuka dauka na ganin cewa an yi zaben nan kuma an sa tsaro?
Shi Inspector General of Police shi ya sa muka kawo gun boats da takwas. Sojoji kuma suka kawo jirgin ruwa guda 5. Muna da kuma jiragen sama guda 3 a nan, kowanne daya zuwa ga senatorial district. Muna da karnuka wanda za mu yi amfani da su lokacin da za a fara kawo result. Muna da motoci guda 250 wanda muke sa kusa da inda ake zabe, domin an zo za a kwace akwatunan sai a samu a sayar da wayannan mutane. Muna da cikakken security a kasa.
To sai dai kuma wani lamari da ke dauke da alamar tambaya dangane da batun tsaro shine cewar an ga sunan Faruk Abdulmutallab wanda aka taba kamawa a kasar Amurka a bisa zargin ta'addanci cikin jerin sunayen waɗanda za su kada ƙuri'a a zaben na jihar Edo. Lamarin kuma da ke ci gaba da tada jijiyoyin wuya.
Jam'iyyun APC da PDP na ci gaba da fafatawa a zaben da kuma sauran jam'iyyu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To yau ne kuma rana ce ta yaƙi da cutar zange. Albarkacin wannan rana, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da kamfen ɗin yiwa karnuka allurar rigakafi, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da rahoto.
Alƙaluman hukumar lafiya ta duniya sun bayyana cewa mutane kimanin 60,000 ne ke mutuwa a kowace shekara a duniya a sanadiyar kamuwa da cutar zangai, akasarinsu yara ƙanana da karnan da ba a yi wa allurar rigakafi ba suka ciza. A ci gaba da yunkurin takaita yawan karnukan da ke dauke da kwayar cutar zangai biyo bayan yawaitar samun ƙararrakin jama'ar da ke fuskantar cizon karnuka, hukumomin kiwon lafiyar dabbobi da na kiwon lafiyar al'ummar Nijar sun kaddamar da kamfen allurar rigakafin karnuka kyauta a yau 28 ga watan Satumba. Dr. Sani Gambo shine daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi a yankin Yamai.
A likitance shi wannan ciwo in kuka kamar busa tana da ciwon zangai, zago tana yawan miyau, in kare ne zago yana ta gudu bai tsoron komi kuma bai iya tsayawa sak, kuma lokacin da abin ya fara dandanan zuwa kwana 2-3 sai ga busa ta mutu. Matsala ce ta gaske, tunda kullun nan wannan servicin da ku nan clinic ne ana samu mutane wanda kare ya ciza suna zawa nan, sai mun ce musu tayi wajen gidan likita, tunda can ne ake kula da maganin mutane. Shi kare wanda ya cizo sai a kawo mun shi nan mu diba shi tsawon kwana 15. To yi wani bi sai gani masu karen ba su san kawowa, sai ya kawo mishikila tsakanin mai kare da mutumin da kare ya ciza. Wani bi ba sai an gama da mahukunta da yannan ya kawo karen shi.
Likitoci sun bayyana cewa daga lokacin da aka gano cutar zangai kawo yanzu hamzarta zuwa asibiti don samun allurar rigakafi ita kadai ce hanyar kariya ga mutumin da yayi katarin cin karo da cizon kare. Dalili kenan da gwamnatin Nijar ta tanadin irin waɗannan allurai a wasu daga cikin asibitocin ƙasar, in ji Dr. Alkasim Ibrahim na ma'aikatar yaƙi da annoba.
Kamar kare yakan cizon ka yanzu bayan sati guda wani bai haka kai wata, to idan ciwo ya riga ya bayyana wannan ba magani. Amma na ce kamar akwai rigakafi, idan ya ciza a yanzu aka yi gudu asibiti aka fara, ina ji akan yi kamar allura kashi kamar 4-5 lokacin nan a yi maka. Bayan kwana 4 a yi maka, bayan sati a yi maka, bayan 14 a yi maka, bayan wata guda a yi maka, kuma akan yi maka bayan wata 3 wannan Allah da ba za ka kamu da ciwon nan kwa. Amma dai a ce an kai wanda za a samu kamar maganin ciwon fali ko maganin ciwon wannan ba za a samu ba.
Malam Abubakar Musa wanda ganau ne a game da matsalolin cizon karen hauka ya shafa shekaru yana gabatar da karnukansa gaban likitoci don kare lafiyar jama'a daga wannan aibi.
A tawo ne na gani wani yaro da kare yake da an kike mu baban shi yayi mishi allura, sannan ina zato allura yana iska ikar mai baban shi yake wallahi na ga kudin da zai sai mai bayan kwana 40 yaro tunda ya dade kamar yanda in kare ya abun ga cutar nan yana suna raiki nan haka ne yaro ya tashi yana.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana cewa yi wa kashi 70 daga cikin 100 na yawan karnuka allurar rigakafi ita ce hanya mafi a'ala da za ta bada damar a ci karfin cutar zangai a duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sule. A yayin da sojojin Najeriya ke ci gaba da samun nasara a yaƙi da 'yan Boko Haram, wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa maharba sun yi arangama da 'yan Boko Haram a wani ƙauye da ke kan iyakar jihohin Borno da Adamawa, har ma an yi hasarar rayuka tsakanin ɓangarorin biyu.
Kamar dai da marahotanni ke nunawa, maharban sun yi arangama ne da 'yan Boko Haram a wani ƙauye da ke kusa da Lasa a iyakar jihohin Borno da Adamawa. Lambarin da yake aka samu asarar rayuka tsakanin bangarorin biyu wannan mako na zuwa ne yayin da fa bayanai ma ke nuna cewa mayakan Boko Haram na kusar da salo a harharin da suke kaiwa a wasu ƙauyuka na waɗannan jihohin biyu da yake ƙarin haske jim kaɗan da kawo gawakin maharba hudun da suka rasa ransu yayin wannan fafatawa. Malam Salihu Buba Wakinson da ke zama jami'in mulki na kungiyar maharban jihar Adamawa ya ce sun musu kofar rago ne, to amma su ma sun samu nasara na kashe 'yan Boko Haram da dama.
Wato Boko Haram suka shigo Lasa sai sun samu manyan mutanen mu maharbi sun yi encounter da su sosai yadda ya kamata. Daga jiya dai sun yi nasara sun kashe shi 16, sai yau ne da safe sun saki fitowa. Da suka fito kuma mutanen mu ba su wadu duka ba, yara hudu ne kawai sai suka bi su. Hududin nan sun yi kokari sun yi nasara sun kashe kuma yau din 8, 16 jiya yau 8, wato ya tashi 24 shine su ma sun yi nasara sun samu mutanen nan guda hudu nan suka dauke su. To an sanar masu dan sandan ciki wato SS, yanzu kenan ma za mu je gurin su mu kai ga wakilin nan guda hudu su kalla kamin nan mu san menene za mu iya yi.
Ko da ke kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi ƙarin haske ba game da wannan hari, to amma kuma wannan kona zuwa ne yayin da muke kammala wani taron masu ruwa da tsaki kan harkar tsaro da jami'ar Modibo Adama tare da haɗin gwiwar shekwata tsaron Najeriya suka shirya a Yola kan matsalar tsaro a yankunan tafkin Chadi. Hukumomin tsaro dai a kullun kira suke ga jama'a da suke bada rahoton duk wani abin da ba su amince da shi ba. SP Usman Abubakar shine kakakin wannan 'yan sandan jihar Adamawa, ya buƙaci al'umma ne da suke ba su haɗin kai.
Mu hada ma su yi hakuri su da bude idon su su san abin da muke yi, nan muna so mu kawo sauki na al'umma gaba daya. Mu zo da mu yi aiki domin mu ce da Adamawa gaba domin a samu kwanciyar hankali da zaman lafiyar mu lumana, domin kowa ya ci gaba da ayyukan shi da sanawoyin shi a cikin kwanciyar hankali da lumana.
SP Usman Abubakar kenan kakakin wannan 'yan sandan jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaishe ka masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a birnin Eko Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar Lagos ta umarci makarantun firamare da na sakandare na jihar su fara koyar da harshen Yarbanci ga kowane ɗalibi. Gwamnan jihar Ajimobi ya ce ɗaukan wannan mataki ya zama wajibi ganin yadda harshen na Yarbanci ke fuskantar barazana.
Ma rojo ba to pe to ma fi plan to ma shift ma le plan ye ko funi follow up.
Wani mai magana da harshen Yarbanci kenan yabawa da matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na tilasta koyar da harshen Yarbanci a makarantun jihar kama daga primary zuwa secondary mallakar gwamnati. A shekarar karatu na bana da aka fara a makon da ya gabata ne dai, gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa daga yanzu koyar da harshen Yarbanci da kuma koyansa zai kasance tilas ga duk wani ɗalibi walau yana jin wannan harshe ko kuma baya ji. Gwamnatin jihar ta Lagos a cewar gwamnan jihar Akinwumi Ambode ta dauki wannan mataki ne domin farfado da harshen na Yarbanci da kuma al'adun Yarbawa, wanda gwamnan tare da wasu masu fada aji kama daga sarakunan gargajiya da kuma dattijai ke cewa yana fuskantar barazana daga 'yan boko 'yan bana bakwai waɗanda ke ganin amfani da harshen tamkar wani ƙauyanci ne. To kowa masu magana da wannan harshe suka ji dankare da wannan mataki.
To my own point of view, I think the plan is a very great plan because these days Yoruba language is not recognized among the youth again.
Yace ko shakka babu, na ji daɗi dankare da wannan mataki da gwamnatin jihar ta dauka, hakan zai taimaka wajen farfado da wannan harshe, kuma abun alfahari ne gare ni Bayarbe da kuma sauran Yarbawa.
I think it's a great plan.
Harshen uwa dai harshe ne da ake tunkaho da shi a sassa daban-daban na duniya, a kuma tsakanin kabilu da jinsuna daban-daban. To sai dai kuma hawa yanzu akwai harsuna daban-daban na duniya da ake fargaban cewa suna iya bacewa a doran duniya. To ko a matsayin harshen uwa yake a tsakanin al'umma da kuma barazanan da yake fuskanta a duniya? Ga dai Professor Halilu Amfani na Jami'ar Danfodiyo a hirar da nayi da shi a can baya, inda yake bayyana mahimmancin harshen uwa.
Abin da muke ƙara zidda mutane su gane, harshe shine mutum. Harshe shine mutum. Idan baka da harshe kai babba asara. Baka da yadda za a yi a gane ka ko kai waye. Yau Bahaushe yana tunkawan shi Bahaushe ne domin yana da harshen Hausa. Ba dan wani abu ba. Ba dan yana musulmi ko dan yana Kirista ba. A'a, dan yana da harshen Hausa. Haka bai rabe ba wai dan yana musulmi ko Kirista bane. A'a, dan yana da harshen Yarbanci yake. Haka in ka dauki Inyamuri, shi ma ba dan yana musulmi ko Kirista ba, dan yana da harshe na Ibo. Ashe harshen nan abu ne muhimmi wanda ya kamata mutane su farka, su kare martabar harshen nan nasu. Domin duk wanda bai da harshe, duk wanda ya saki harshen da ya iya, ya sani aka haife shi harshen uwarsa, ya kubuce masa, to yayi babba asara. Yana da muhimmanci mutane su gane martabar harshe, su gane yada shi, su gane rike shi da kuma fifita shi da kuma yawan yin magana a cikin sa da yin amfani da shi da koyar da shi ga 'ya'yansu. Don in ba haka ba, duk harsunan nan mutuwa za su yi.
Yanzu haka dai wannan mataki da gwamnatin jihar ta Lagos ta dauka, a cewar wasu masu magana da harsuna daban-daban na Najeriya, na ganin hakan zai zama izina da kuma aya gare su. Na ganin su ma sun tilasta amfani da koyar da harsunansu a yankunan kasar. Babangida Brown, murya Amurka daga Lagos.
Mun gode Babangida. Ila kamar yadda ba za ku rasa ji ba, Majalisar Wakilan Najeriya ta fara muhawarar yi wa tsarin mulki gyara ta yadda shugaban Najeriya zai kafa rundunar 'yan sandan jiha a dukkan jihohin Najeriya. Shin menene ra'ayinku ga kafa rundunar 'yan sandan jiha? Ra'ayin da muke son ku bayyana kenan a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Nadan Ibrahim a waya zai gabatar mana da himma ba ta garago.
Ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Hajiya Sa ake muna bayanin yadda ta fara sayar da damammen hura daga dunkulalle, kuma ta tsaya ne daidai inda ta ce dama wasu masu saye ne suka sha sai suka bata shawaran ta rika damawa mana maimakon yadda take sai da shi a dunkule. Yauwa Hajiya Sa, kika ce lokacin kina kaiwa wani wuri ne ma?
Lokacin nan kuwa damamme. Lokacin mu kuwa wani barber shop ne da muke da shi, yana kan 176 and Jerome. Barber shop su Isu mai baba.
Na gane.
To wurin nake kaiwa, to somin huran ya je nisa kenan. Waɗannan bayan Allah, Allah ya saka musu da alheri.
Amin.
Su suka ce makame domin su da suke bari ina dama musu, she ya kai ga suka bari ina damawa, ina kawowa wurin suna feruwa. Daga wurin kenan abin ya soma bunkasa yana shiga store.
To yanzu kikan yi, in kin tashi kikan yi kamar $100 ko $150?
Na malam, wurin nan ya in ce maka fiya ga kai yanda kake zata, insha Allah wurin nan ya wuce haka nan.
To
rana dai zan ce maka zan yi bottle nan da ake yi. So guda ina yi mai so guda bottle 250 pieces.
Nawa ne kowane kwalba?
Kwalba daya $3 ne ake sayarwa.
Tirka shi. Kikan yi akalla $250 a rana.
Kwarai.
Kuma ba shago guda yake kaiwa ba?
Na shago guda kawai nake gaya maka nan. Amma ba shago guda nake kaiwa ba. Shagogin da nake kaiwa ne yau kunga ya kai kamar shago 10 haka.
Za su kai shaguna 10?
Kwarai insha Allah.
To amma na san Hajiya Sa'a ba ke kadai ke wannan aikin ba. In dai irin huran da na sani da ake gida ne. Kina ke ma kin dauki ma'aikata yanzu kenan.
To ainihin yanzu inda na je na rent ina aiki. Ina da mataimaka da ke zuwa su sa mini hannu.
kuma huran kawai kike ba wani abu ba ki hada shi da wani abu ba
ba abin da na hada da shi huran ne kawai
to ina ya samu ina samu lakabin mai huran yan aljanna
kwarai to akwai wasu yan uwaye da yake suna taimaka na cikin tallan wannan hura to ina da wani dan uwa kusa da ni in ka ji cikin tallan huran nan ana kiran wani Alhaji Lukmanu Abbas to da aka so matallan wannan hura da shi da Alhaji Laminu to su ne cikin tsarin yanda zamu yi huran ya samu shiga muka zauna ni da su muka shirya suka ba da wannan suna da za a sa ma huran she na ce to yayi inda aka samu hura ta zama huran aljanna kenan
to ga bisa dukan alamu da yadda hura ta samu karbuwa Hajiya Sa'a ita da batun Ghana sai dai ta je ta gano mutanen Ghana su gaggaisa ta dawo don ko ba wanda zai ma mutanen New York hura zuwa Pennsylvania
to yanda du Allah yayi muna duwa mu ga abinda Allah zai yi
to amma da yake wannan sana'a Hajiya Sa'a ina a ko da ke an ce ba za ka yi ta yin abu in baka samun riba don na san nan kasan akwai batun haraji
duk
sana'an da kake yi in shago ka ansa wanda ka dauka aiki za ka biya shi aiki ne kwatankwacin duk wani ma'aikaci da ake biya
haka nan ne ba shakka
akwai amfani kenan da ake samu a wannan sana'a kwarai da gaske idan aka ciccire duk waɗannan a cire su haraji a cire su kudin ma'aikata da za a biya
insha Allah ka san duk wani abin da kake yi in Allah ya sa ma albarka ciki ko da kadan ne kake rike da shi za ka yi ta ganin shi kaman miliyan suke hannunka
gaskiya ne to shi mai gida kuma wani akwai rawar da yake takawa a cikin wannan batun huran ko ko dai shi ya dai ba da dama kawai a yi ta yi kawai ba matsala shi kuma yana can bangaren shi yana nashi fafutuka
shi dai ma yana da sana'an shi da yake yana zuwa aiki amma ranan da ya dace da in za a yi huran yana kusa yana sa mana hannu yana taimaka mana kwarai kuwa
ba ki gwada yin wata sana'a ba daban
ko da dai da na zo ba aikin huran zalla kawai na kama ba ina aiki daga hotel to daga baya ne dai wani abin ga kadan ya zaunar da ni gida to dama ina wannan aikin hotelin ina huran amma she na dauki huran nan lokacin nan kaman part time job na
kaman aikin wucin gadi
haka
sai Cuba Hero Jodo ne daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to muna fatan za a gafarce mu saboda karancin lokaci ba za ku ji ra'ayin da kuka aiko ba amma ga takaitattun labarai
A takaice tsohon shugaban kasar Isra'ila tsohon prime minister kuma Shimon Peres wanda tun kafa kasar yake yi mata aiki ya rasu yana da shekaru 93 da haihuwa Peres ya gamu da shanyewa barin jiki mai tsanani makonni biyu da suka wuce ya rasu yau Laraba a asibitin garin Tel Hashoma ya rike kusan duk wani babban mukami a kasar Isra'ila ciki har da zama prime minister har sau biyu zama shugaban kasa da ministan tsaro da kuma ministan harkokin wajen kasar an kai hare-haren jiragen sama akan manyan asibitoci guda biyu dake gabashin birnin Aleppo a kasar Siriya a safiyar yau Laraba
to Allah ya kyauta masu sauraro sai kuma misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu zamu dawo domin gabatar muku da wani sabon shiri A lokacin muna son mu ji ra'ayinku akan kafaran danan 'yan sandan jaha. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.